بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد كما يدعو مكتب هدوء أولا مسلاتنا النور التي نوست أبوجا دن تفسير القرآن بساق قول وعد أمن سوانا الله سبحانه وتعالى دام تقبل كراته kamar kullum muna masu farawa da kaskantar da kanmu da miƙan kokambara zuwa ga Allah subhanahu wataala ya sa abubuwa da muke karantawa su zama hujja gare mu ba hujja akan mu ba Allah shi ba mu ikon karanta daidai da fassara daidai da aikata daidai muna ƙara miƙa kokambara zuwa ga Allah subhanahu wataala ya sa mu a cikin bayin da baganganun suke dacewa da ayyukan su muna kaskantar da kai da roƙon Allah subhanahu wata'ala ya mana gyadan dogo samanta yaya kafanta yaya tsakiyanta yaya ya samu a cikin bayin da za a gafarta musu a wannan wata mai albarka kuma a amshi kyawawan addu'o'in su abin da ya dame mu Allah ya magance mana abin da zamu iya Allah ya sauke mana wanda ba zamu iya ba muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya wuce mana gaba a kansa a yau da ikon Allah zamu tafi akan darasi na 22 a wannan wata na Ramadana hijira shekara ta 1437 wata ramadana yana ta tafiya zai tafiya bar mu Allah subhanahu wa ta'ala ya karbi ayyukan mu na bare a gabanin fara karatu kamar yadda muka faɗa a baya kafatan watsa labarai da aka samu wasu ƴan uwa Allah ya saka musu da alkhairi da suka dauki nauyin darasi a rika sakawa tun kwanakin baya ban yi bayani ba akwai wasu ƴan uwa da suka dauki nauyin darasi din da ake yi na tafsiri a nan a Horizon na Jigawa a gidan rediyo ne ana sa daga karfe 9 zuwa karfe 10 na safe sannan kuma akwai refawa na Kano su a kashin kansu suke sa karatun ba ma biya aka yi ba so waɗanda suke sanya wannan darasi a kafafen watsa labarai da muke da labari yanzu sun kai kenan guda 21 waɗanda suka taimaka da kuɗinsu ko kuma da damar da suke da shi suka saka muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya tsunduma su a firdausi gobe kiyama baya ga wannan akwai tambayoyinku babu laifi kamar kullum a fara da abin da ya tawaga a cikinsu tambayoyin suna yawa wani kuma wasu sukan zo kansu mutum da ya rubuta tambaya guda 7 kaga yadda za a karanta tunda ma a karatun gaba ɗaya bai wuce guda 2 ko 3 ake magana a kai to yanzu za mu yi tambaya ɗin mu rika takaita rubutu kuma mu yi tambaya ɗaya kawai mai ma'ana in aka amsa gaba sai ka rubuta wata amma a cikin takarda ɗaya ka yi tambaya 2 ko 3 to wanne za a ji kuma ba kai kaɗai kai turo tambayoyin ba da dama sun turo wani lokaci aka za a tara tambayoyin su cika aljihun mai tarawa ga ta ɗan injiniya Ibrahim to gagan ba zai yi wanda ɗaya ko biyu ake ɗauka amsa so sai mu koyi wannan kuma na ɗaya na biyu idan ka yi tambaya aka amsa kana neman ko ƙarin bayani ya dace zama akwai ladabi a ciki na ji kaza na fahimta Allah ya saka da alkhairi amma kaza nake neman clarification a kai to wani sai kaga ya rubuta tambayar kamar wani wajibi ne sai an amsa masa ita babu lafazi na ganin cewa wai amsa tambayar da aka yi ma taimakawa aka yi na fahimci kaza amma kaza ya dace a ce kuma nake so a ƙara min bayani a kai to ya dace muna tambaya ya zama akwai kalma ta ladabi a ciki na ji bayanin da aka yi Allah ya saka da alkhairi to amma in kaza kuma ya faru yaya za a yi to wannan ladabi addini ya karantar da mu addinin musulunci addinin ladabi ne in muna neman ilimi ce da ladabi sahabi abdullahi ibn abbas Allah ya kara masa yadda yakan je gidan zaid ibn sabit koyan karatu radiyallahu anhu wanda dukkanin su sahabbai ne ibn abbas idan ya je kofar gidan sai ya kwanta in an ce ka aika malam ya bido kai tambaya sai ya ce a me dalili sai ya ce saboda Allah ya ce walau annahum sabaru hatta takhruja ilayhim lakana khayran lahum shi haka yana da rashin ladabi ne ke kofar gidan malami ya ma ce malami ko ina da tambaya sai zai kwanta a kan yashi a kofar gida me dalili ba zai fito da shi ba amma yanzu dalibi zai iya maka miss call kuma yana so ya ga miss call din ka kira shi wani kuma zai zo a kan mashin bai sauka ba ko a mota ya riga di hon wai me ne wai kan ji fallin gari da shi ka ce Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu wajen gyara ɗabi'unmu. Allah ya sa mu wanye lafiya. Har hidima yake masa, idan yayi hidima da yawa shi da kansa zai da sai ya ce Ibn Abbas ko akwai matsala ne saboda in yazo zai hau dabba sai ya zo ya kama masa, in ya kwafi takalmi sai ya ɗauka masa, in ya ɗauko ruwan alwala sai ya ɗauka. In aka yi magana sai ya ce haka za umirna an nasna bi ulama'ina. Haka aka umarce mu mu yi wa malamanmu, ni dai na yafe maka amma in kai wa malami haka daidai ne. Amma ko ba a ce ka bauta wa malami ba, amma girmamawa da mutunta a ɗaukan kaya wannan ya halatta. Amma in kuma ni ne to na yafe maka amma yin wannan ɗin daidai ne insha Allah ta'ala. Allah ya sa mu wanye lafiya. So yana da kyau a koyi ladabi. Tambaya na farko ta ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ina tsammanin daga mace da ce da ma. Bayan gaisuwa irin ta addinin musulunci ina yi wa malam fatan alkhairi da dukkanin al'umma. Na biyu, malam menene matsayin miji da yake dukan matarsa har ya fitar mata da jini kuma yake cewa zai kashe ta da makami sannan kuma ya yi mata fyaɗe da cin mutuncin iyayenta ina idan ta nemi ya sake ta ta yi laifi? An yi wannan tambaya zuwa ga Sheikh Muhammad Salih Al-Munajjih hafizahullahu ta'ala, ɗaya daga cikin manya-manyan malamanmu a ƙasar Saudi Arabia da ke karantar da addini kuma wanda yake ya shahara wajen fatawa. Ya amsa tambaya a cikin fatawarsa, fatawoyinsa na da namba ta 149359 akan menene matsayin mijin da yake wa matarsa wannan, shin ya halatta ta nemi shiga? Yace in dai bayanin da kika yi zai dake ki har ya ji miki ciwo ya zubar da jini kuma ke ba mummunan cin mutuncinsa kika yi ko kuma da kuwa kuka yi ya fi ƙarfinki ba, don akwai matan da kuwa suke da miji, idan ya fi ƙarfin da tunda shi na miji ne to kuma sai ta ce ya doke ta ita kuma ta fara kai hannu, to inda kuwa aka yi babin sa daban sai ce miki gaba karke take ƙara da kuwa da shi, don daman wallahi sa tsakar karɓunsa shi na miji ba irin mace ba ne, in kika tsokano shi to wani idan ma ba shaidan ya yi nasara a kansa zai je halakar da shi, karke dake da ku da shi, shi za ki ga jikinsa kaman ici yake, to shi da miji fa ya cika ƙarfi ka rike shi ka ji kaman ka rike katako shi ado ne, amma mace fa idan ka rike ta ka ji kaman katako wannan kuma dangerous ne, ita ka'ida ka ji ta laushi laushi kaman ruwa ana rike sai ta lankwashe haka to shi ne yabo, amma namiji kuma in ka rike haka sai ya lankwashe ya zama hawainiya, shi asalin namiji ka rike ka ji abin kaman ƙarfe ka murza ka ji a tsaye to shi yabo ne, amma idan ka cika ƙarfi to don kuka yi sabani sai dai ka gwana a waje ko ka shiga itikafin da babu azumi. So shi sa a gane su halittarsu daman halitta ce ta sakanci, shi kuma halittarsu halitta ce ta me ta juriya da bautuwa, shi sa aka ce ya fita waje ta harka ita kuma tana gida. Shi sa daga mace in ta zama ta shiga aikin namiji kamar irin matan wanda babu zama da suke noma, in ta daga ta koma gaba ba musulmi sai ga kamar namiji, za ka ga ta murɗe sai ga kamar alade ke tafiya. To a ƙa'ida halittar ki ba irin nasa bane, ba daidai bane ki da ki namiji, idan haka kawai a zalunci ya dake ki har ya zubar miki da jini, malam yace ki nemi shika yana da kyau matukar, ya daina bai daina ba a nemi shika yana da kyau, saboda ana yin aure ne don biyayya, ana yin aure ne don a shiga aljanna, kuma in mutum na tozartawa yayi yawa biyayyar ba ta yiwa, in kuma aka rasa biyayya to kuma zaki kai kanki wuta kenan. So da haka ka'idar musulunci la darara wala dirara, babu cuta babu cutarwa. Nasiha ta gaba, mata da yawa suna cikin kunci, wani lokaci akwai kuskurensu amma lokaci da dama kuma ana samun kuskuren mu mazaje din. Allah ya mana wasiya da mu rika kyautatawa zuwa ga mata, mu duba cikin suratul nisa sura ta hudu aya ta 19 Allah ya ce wa ashiruhunna bil ma'ruf, ku rika zamantakewa da su da kyautatawa. Namiji ka mace ba irinka bane, in ta yi kuskuren a rika yin haƙuri, kuma matan ba kuma an ce ki kuskuren ba, ki kokari ki zama kina kyau da sa mijinki ya zama lafazinki mai dadin ji ne, kare da makina magana da miji da lafazi kamar mai na cin mutunci, kar ki daga hannunki da keshi ko da bata miki da kyau ta lafazi. Kai kuma idan shedan ya sa kai wannan kar ka biye mata, wajibi mu rika danna zukatan mu, saboda shedan ne da yake ya maka ni ne fa mai gida, ni ne fa goga, ni ne boss din, to sai ka ji zaka dauki doka a hannunka kuma kai abin da bai dace ba. Mu rika kiyaye wannan. Baya ga wannan akwai hadisi na Imam Bukhari rahimahullah na 3331 wanda Imam Muslim rahimahullah ka hadisi na 1168 manzon Allah yake cewa istawsu bin nisa'i khaira, ina muku wasiya da ku rika kyautatawa mata da alheri. Mace ba irinka bane, koda shedan ya sa ta yi wani abu ya zama yafiyan yafiyawa, amma ba daidai bane har ya kai ga cin mutuncin iyaye, wannan bai da bai dace ba ko karam. Sannan ga hadithin khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli, hadithin cikin Tirmidhi wanda yake cikin kuma sahihu Tirmidhi, annabi yake cewa mafi alkhairu shine mafi alkhairi ga iyalansa, ni kuma nafi ku alkhairi zuwa ga iyalaina. Mata kuna da kurakure da yawa, amma dole mu rika ninka hakuri din, kuma cin mutuncin iyaye bai halatta ba, saboda hadithin Abu Dharr rahimahullah yake wala taqabbi, karka muzanta wa mace koda babanta na wani laifi, kada dan ka take zagin ta kira babanta ka aibata laifin nasa, ba a yin haka. Koda akwai sabani tsakanin kai da ita, ma kada ka shigo da iyaye ciki, kuma ke ma kar ki shigo da iyayensa. Wannan duk yana daga cikin abubuwa da ya dace mu kiyaye. Bisa ga tambayar ki, idan abin da kika faɗa haka yake, yana duka ya ci mutuncin ki har ya zubar da jini, kuma ba ke kika jawo kanki kuma shi shedan yayi nasara a kansa ba, to ya halatta ki nemi shika ku rabu. Wannan ita ce fatawar malamai, saboda babu cuta babu cutarwa. Idan ku abu zai kai ga cutar da ke ko ya kai ga rasa rayuwar ki, to gara hakura da wannan aure din, ai fatan Allah ya kawo mafi alkhairi. Wannan ita ce amsar tabbaye ki da malamai suka yi, wallahu ta'ala a'lam. Sai na biyu, mutumin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, mutumin da ya rasa raka'o'in biyun farko na sallar isha ko magariba, idan ya tashi cika sallah zai kawo karatunsa a bayyane ne ko a sirrance? Allah ya kara wa malam lafiya da imani, amin. Allah ya saka alheri. Na gode da wannan addu'a mai daraja. A ka'ida yanzu a sallah ni ne zan yi sallar magariba, raka'a uku take nawa kike da shi? Uku. Idan a raka'ar farko na yi fatiha ban yi sura ba, raka'a na biyu na yi fatiha ban yi sura ba, na raka'a na uku na yi fatiha ban yi sura ba, shin sallar ta yi ko kuma akwai kamle a kaina? Na'am, in kai mai dalilin hujjan yinta, mai dalili sai ka kawo hujja. Dan uwa yace fatiha ne wajibi, gaskiyar magana Allah ya ji kan magabatan mu malaman fiqhu a wanda suke ga in kabar sura zaka iya yin kabli, amma abin da ya tabbata a sunna ya halatta a raka'ar farko da ta biyu da ta uku duka kai fatiha, in kai sallar sallar ta yi babu kabli babu baji, saboda akwai jawazul iktisal alal fatiha. An kaduba cikin sifar da salatin nabi, ai Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu bai tsawai da sallah, wani matashi bai koma gefe da ya sallasa fatiha kadai, da ya gaya manzon Allah bai ce yayi kuskure ba, kuma bai ce akwai kabli a kansa ba. Da wannan malamai suka ce karanta fatiha in ka bari ita ce babu sallah, mun yi magana akan darajar fatiha, amma kara sura wannan ko ba a kara ba sallar ta yi. Na ɗaya kenan. Na biyu, mutum sallar da muka saba sai sifa ta biyu shine raka'o'i biyun farko ayi fatiha da sura, raka'a ta karshe a magariba ayi fatiha babu sura. To wannan sifa ta yi, raka'o'i farko ayi fatiha, fatiha sai a kara sura, sura raka'a ta karshe sai ayi fatiha, ko kuma in isha ne raka'o'i biyu karshe ayi fatiha. Wannan sifa ta biyu ta dace da sunna, akwai hadisi a Bukhari. Sai sifa ta uku, raka'o'i farko guda biyu ayi fatiha, kuma kowace raka'a sai a kara sura biyu a kai. Misali, raka'ar farko sai kai fatiha, sai kai alantara kaifa, sai kai li'ilafi quraish. Raka'a ta biyu sai kai fatiha, misali sai kai ara'aita alladhi yukadhibu bid-din, sai kai qul ya ayyuhal kafirun. Raka'a ta uku sai kai fatiha, sai kai qul huwallahu. Raka'a ta huɗu sai kai fatiha, sai kai qul a'udhu bi rabbil falaq. Idan kai sallar dan ya dace da suna dan manzon Allah yana yin wannan. So duka waɗannan fuskoki guda uku hadisi sun tabbata a cikin Bukhari da Muslim cewa ya halatta ayi, kuma akai sallar sallar ta yi. So tambayar shine, mutum ya zo sallah, a sallar misali, bari mu bada misali sallar isha kamar yadda tambayar ta nuna, ko magariba mu ce isha, sai ya samu raka'a biyu na farko da ya tashi cikawa, zai bayyana karatu ko zai boye? A ka'ida zai boye karatu ne. Abinda ka samu a sallah farkon sallah din, liman na yin sallama to sai ka kaddara sallar kaman kai kadai kake mu kana da raka'a biyu za ka kammala ta duka sabani shin sallah ana rama abinda aka rasa ne ko kuma ana cika ta saboda hadisi a Bukhari ya tabbatar da cewa ana cikawa ne madha adratu fasallu wama fatakum fa'timu kalmar fa'timu ko cika ita ce riwayar da Imam Malik rahimahullahi ta ko cikin muwatta Malik bai kawo riwayar haka ba dan kalmar fa'timu cewa cika sallah ake ita da tabbata a sunna cewa sallah cika ta ake yi so da haka misali liman yayi sallama daga tashi zaka karu yayi raka'a biyu a isha kai ka samu biyu sai sallama biyun ka na karshe da zaka cika to ko sai kai fatiha kuma a boye idan kuma ka kara sura kai laifi baka yi ba saboda ai akwai siffa da muka kira a baya na cewa ya halatta a raka'o'in biyun karshe a kara sura akan su so kenan ya zama wannan siffar kai amma in kai fatiha ka dai kuma ka boye yayi saboda raka'o'in farko da ka samu da liman sune farkon sallarka ba cewa kai kai reverse ka koma baya ba a gaba zaka ci gaba ba magana da ba ka sallah in kace zaka koma kai wanda ka rasa sai zama riba sake to sai kai fa a cin mu je ka gaba ka cika to abin da yake karshen rako'i biyu na liman guda biyu da ka samu shine karshen nasa kai kuma shine farkon naka so da ka rako'in liman na karshe guda biyu kai kuma su ne me rako'in ka biyu na farko saboda hadithin madha adraktum fasallu wama fatakum fa a cin mu in muka duba al-majmu' na Imam Nawawi rahimahullah juz'i na kullu shafi na 117 yace abinda mafiya yawan magabata suka tafi akai shine sallah cikawa ake ba ramawa ake yi ba don haka daga ciya kawo maganar cewa Sa'id ibn Musayyib rahimahullah yace zaka cika ne ba za ka koma da baya karama ba ya kawo maganar Al-Hasan ibn Abi Al-Hasan Al-Basri rahimahullah alayhi cewa cika sallah ake ba rama ake ba ya kawo maganar Al-Ata ibn Abi Rabah rahimahullah alayhi cewa sallah ana cikawa ne ba ramawa ba ya kawo maganar Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah alayhi cewa sallah cikawa ake ba rama aka yake ba haka akwai maganar Muhammad ibn Muslim ibn Ubaydullah ibn Abdullah ibn Shahab Az-Zuhri rahimahullah alayhi cewa ana cika ba rama wa ake ba haka akwai maganar Imam Al-Auza'i Abdurrahman Al-Auza'i rahmatullahi alayh duka wadannan sun karantar da cewa ana cika sallah ne ba ana rama abin da ya kubuce ba haka kuma Ibn al-Munzir rahimahullahu ta'ala yace wanda yake fahimtar da Sayyidina Umar yake karantarwa ita ce Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu yake karantarwa kuma ita ce Abu Darda yake karantar duk wadannan sun yi tarayya akan cika sallah ake don haka misali ka zo ka samu sallar magriba raka'a daya liman yayi biyu da ka samu afwan da ka samu na'am raka'a biyu ka samu da liman baka samu daya ba shine ka rasa raka'ar farko yana sallama assalamu alaikum warahmatullahi assalamu alaikum warahmatullahi saura raka'a dai akan sa to kana miƙe wa aikin da ke gabanka gaba za ka yi ba za ka yi reverse ba gaban nan da za ka yi shi ne sai ka tuna yanzu ni kada ina sallah na yi raka'a biyu yayi zan cika da ta uku ana buƙatar mafi kankanta da suratul fatiha kuma a boye a sallar magriba sai ka yi fatiha kawai a boye sai ka yi ruku'i sai ka miƙo sai ka kammala sallar ka wannan shine ka'ida idan kuma raka'a na isha ne misali ka zo ka samu raka'a biyu da liman biyun da ka samu a boye ne shi su ne raka'o'in karshe na sallah kai kuma shine farkon sallar ka so yana idan da sallah fa a cin mu me za ka yi cika da sallah kana miƙewa kowace raka'a sai ka yi fatiha a boye ka kammala ala ayi halin abinda kai kake fahimta shine ai raka'o'i biyun da ka samu da liman ya boye karatu kana zakan fatiha kada yayi kuma in ka cika ta biyu duka fatiha ya za a yi sallah babu sura to sai mu ce maka ga wancan hadisin Bukhari na Mu'adh ibn Jabal ai fatiha kan yake a sallar gaba ɗaya kuma ta yi saboda abin da ke rudar da mutane ai raka'o'i biyu karshen da na samu fatiha ne only to yanzu ai sai na ƙara sura a'a idan duka su sallar ma fatiha aka yi ta yi a sunna wannan akwai hadisi a Bukhari fatiha kadai shine wajibi na salata da man lam yaqra bi fatiha ta kiran faqara umma ta yassara min alquran ma ta yassara nan kuma shine fatiha dole sai ka yi shi so da haka wannan shine abinda malamai Allah ya musu rahama suka tafi akai kuma baya ga nan suka ce ko da riwayar madha adraktum fasallu wama fatakum fatudu da aka kawo to ko da fatudu ne kalmar fatudu a larabci na daukar fa'atin mu ba kai making up din bane kai complete ne yana dauka ka duba cikin qur'ani da Allah ya kawo magana aikin hajji suratul baqara aya ta 200 sai ce fa iza qabaitum manasikakum da aka ce in kun kammala aikin hajji koma baya za kai ko gaba za ka kammala ai kada gangarowa arfa ka zo muzdalifa ka kwana ai gaba kake ba baya ba so kaga sai aiki da kalmar fa iza ka baito kuma iya nufin ai complete ne ba ai making up wani aiki ba so zaka hatta ma'anar fa gabo din ma fa atin mu yana dacewa da haka kuma an yi tambayar nan zuwa ga lajnatul da'ima lil wuquf ilmiya akan menene matsayin sallah, shin za a rama ne ko za a cika? A mujallabi na 7 shafi 322 suka ce cika sallah ake ba ramawa ba. To magana mafi inganci, sallah kullum idan liman ya sallama an ka miƙe sai kai azumin, ni kadai nake sallah yanzu a gabar nan, ya idan ci gaba ko gaba za ki ci gaba, karka ce za ka dawo da baya karama gaba ake kammalawa. Wallahu ta'ala a'lam. Yayi muke da lokaci, ina ga sai dai mu hakuri a nan ko lokacin ya ja, insha Allah ta'ala sai mu hakura akan tambayoyi guda biyu, ba za mu iya karawa ba. Jiya da ikon Allah mun tsaya akan daidai aya ta 43 a cikin suratul Baqara, darasi kuma na 21. Yau za mu tashi a darasi na 22 cikin taimakon Allah daidai kan aya ta 44. A jiya abinda muka karanta, Allah subhanahu wa ta'ala ya ja hankalin banu Isra'ila al-yahudu wa nasara tare mu ma da ammana wa'azi, cewa ku yi imani da abin da aka saukar wa annabi Muhammad wanda ke gaskata abin da ke tare da ku na at-taura da linjila, kada ku zama kafiran farko da shi, kada ku sai da ayoyin Allah don neman darajar duniya. Allah ya ce ni kadai za ku yi takawa zuwa gare ni. Allah ya kara jan hankalinsu, kada a rika jirkita ƙarya da gaskiya, ana ɓoye gaskiya alhali an sani. Allah ya ce ku tsaida sallah ku ba da zakka, kuma ku rika yin sallah a jam'i tare da masu yin sallah a jam'i. Na'am, sai Qur'ani ya ce
a'udhu billahi samiil 'aliim minash shaytaanir rajiim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi bismillaahir rahmaanir rahiim atamuruuna an-naasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluuna al-kitaab afala ta'qiluun.
Allah yace atamuruuna an-naasa, kuna umurtan mutane bil birri da nagarta, watan sauna anfusakum, kuma kuna mantar da kawunanku, wa antum tatluna alkitaba alhali, kuna karanta littafin da ke tare da ku na at-taura. Allah yace afala ta'qiluna, ba za ku hankalta ku fahimta ba? Ata'muruna nasa, wannan alifun din ana ce masa aliful istifham, wato adatul istifham ne, alama ne na tambaya, kamar alamar ayat tambaya da muke aiki da shi ne. To tambaya kuma a larabci akwai abin da ake cewa istifhamul inkari wat tawbih, shine ana iya yin tambaya amma ana kalubalantar aikin da kai ne, kuma ana muzanta aikin mai aiki. To anan shi aka yi, shine ana tambayar abin mamaki tare da inkarin aikin su da kuma nuna munin aikin. Allah yace atamuruna nasa, yanzu kuna umurtan mutane bil birri da ayyukan nagarta. Dalilin saukan ayar al-yahudu wa nasara, kamar yadda jiya muka kawo examples daga cikin takardunsu, sun karanta annabin ƙarshen zamani shine Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, akan zai zo shi, sun amince da wannan. Amma su ba za su yadda su bi shi ba, me dalili? Saboda binsa zai iya sa su rasa shugabanci. Su suna da shugabanci, akwai banu Kainuka, akwai banu Nadir, akwai banu Qurayza, wani an bashi mai anguwa, wani dagaci ne, wani gulama ne, wani dan jauro ne na anguwa, kowa da dan abin da aka bashi, wani sarki ne na yanka. To wannan mulkin duniya sai suka fahimci muna bin annabi Muhammad, yanzu mun rasa mulki, za mu zama talakawa. To sai suka ba da muhimmanci akan kujerar su ta mulki, akan me? Akan bin gaskiya. Shi yasa idan aka ritsa su gaba da gaba don Allah, abinda Muhammad ke faɗa gaskiya ne ko ƙarya, sai su ce gaskiya yake gaya muku. Me yasa ba za ku ga? Sai su ce saboda mulkinmu. Sun tabbatar da gaskiya ne, amma ba za su ba saboda mulki. In kuma ka tambaye su a bainar jama'a, sai su ce kai ba mu yadda da abin da yake faɗa ba. Bas amma idan kuma ya zama ba a cikin jama'a ka tambaye su ba, kai kaɗai ne, sai su ce abin da yake faɗa gaskiya ne. To shine sai Allah ya ja hankalinsu ya ce me yasa kuke haka? A ɓoye kuna gaya wa mutane nagarta, har ma sukan ce wa ɗan uwansu idan bai da mulki, kai baka da mulki, ka yi sa ka je ka bi Muhammad, addininsa gaskiya ne. Mu matsalar da ya hana mu bin sa shine mulkinmu. Shi yasa mulki wani lokaci in mutum bai yi sa'a ba, in ba Allah ya taimake shi ba, akwai jama'ar da mulki yake hana su bin Allah subhanahu wa ta'ala. Shine hatsarinsa, sai ya zama addinin kana so kai, amma mulkin kana ga ba za ka iya compromising wasu abubuwa ba. Sai mutum ya bawa mulkin duniya muhimmanci, sai wadagantar da haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala, wanda wannan kuskure ne. Kullum mu riƙa bada priority, muhimmanci akan lahira ba duniya ba. Ita duniya kan mulkin duniya nawa yake ne, a duniya fa babu wani mulkin da ba a ce ga tsofan kaza ba, akwai tsofan sarki, akwai tsofan chairman, akwai tsofan kansila, tsofan commissioner, tsofan minister, tsohon gwamna, tsohon kaza da kaza, amma ba taba cewa ga tsohon dan aljanna ba. To aljanna kake nema in gaji ga fasali dina fiha abada ne, to me saura ba sai ka neme ta ba? Ta ya za a kan mulkin duniya wanda koda mutum ya ki Allah zai bari, saboda akwai wanda sun ki Allah kuma dole sun bari, kamar yadda bin Allah ba zai tabbatar da kai akai ba a fairan da Allah zai dauki rayuwarka kama ba duniyar gaba daya. So wajibi ne mu rika bada muhimmanci akan bin Allah fiye da dukkan wata ni'ima ta duniya, koda za mu rasa mulki mu bawa addini muhimmanci, saboda dukkan wata ni'imar da aka rasa da sauki amma ran da aka yi barin imani to asara ta kare a wannan wurin. So duk wani abu a duniya ba mu da jarin da ya kai imanin mu da Allah subhanahu wa ta'ala. Zamu yi hakura da kujerar mulki, zamu yi hakura da rayuwar mu, zamu yi hakura da aure, zamu yi hakura da aiki, zamu yi hakura da kasuwanci, zamu yi hakura da komai akan me, akan addinin mu, dan shine na farko. Duk wata ni'ima ta duniya karamin al'amari ne. Mafhum? Tayyib, don haka shine Allah yake musu wa'azi akan wannan. Hatta Abdullahi ibn Ubay ibn Salul, shugaban munafikan duniya, babban abin da ya fara kai shi zuwa ga munafiki matsalar mulki ne. Akan za a ba shi sarauta a garin Madina, an gama shiri an sa ranar wanka, za a yi naɗi a da cikin wannan, sai Annabi tsiraran sa bar gare shi da garin Madina, yana dawowa sai aka tattara aka koma gare shi, sai maganar sarauta ta lalace. Wannan ya maida shi munafiki saboda ya rasa mulki. Duk wannan munafurcin da ake magana akan sa akan matsalar mulki ya kai shi gare ta. To shi yasa dukkan mulki da Allah ya ba mu, daukaka Allah yake bayarwa, ko ya baka, ko ya bashi, ko ya ba wa kowa, to kada wannan ya samu yi sake da addini, saboda addini shi ne, kuma wanda ya riko da addinin Allah yake taimaka. Duk mulkin da kake ci lokacin sallah ya yi, to za mu dan dakata a nan wurin, tunda ni ne chairman, za a ba da hutu na minti 15, kowa sai ya yi abin da ya dace. Kai sai ka je masallaci, mai sallah ya je, wanda ba zai wannan bai dauki malkina ya sha abinsa, wanda zai sha sigari ya fita ta fama bai shafe ka ba, kai dai ka ba da hutu a je a bauta Allah subhanahu wataala, kuma shi ne muhimmi gaba gare ka. Amma kar mu kai matakin da muna jin kunyan mu yi sallah, ko mu ce za mu wuta Allah wai dan wane yana ganin mu, amma mun manta da Allah da ya ce mu yana ganin mu. A ko ina kake ranka dade mu, akwai haƙƙi na wajibi akan mu, shine za mu je mu yi sallah, kuma dokar kasa ta ba da ƴancin addini, muna bukata a ba mu minti 10 zuwa 15 mu je mu yi sallah, ko ku ci gaba da mutum ko a jira mu je mu yi, haƙƙi ne na Allah subhanahu wataala. Musamman idan ma ya zama lokacin azhar zai fita ba a yi ba, lokacin da asar zai fita ba a yi ba, inda akwai hali akwai darura da ke sa hada su lokaci daya, to kaddara mitin da za a fara tun karfe 10 har karfe 6 ana yi, amma ba zai iya cewa zan yi magariba da zan yi azhar da asar ba, saboda me? Kar a ce shi mai addini ne, kuma duk yadda ka boye addinin wanda yake makin addinin ba zai dara kai ba, saboda me? Matukar bai ganka a wajen ibadan sa tare da shi kuna yi ba, ba zai dara kai ba, kuma matukar sunanka Muhammadu ne ko Isa ko dan ladi ko garba ya san duk sunan musulmai ne, ba zai dara kai ba. Amma dole sai ka ya ganka a wurin ibadan sa da irin littafinsa da kunne da kai, amma duk yadda ka boye addinin ko ya kai dan azana lafiya makiyin addinin ka, wannan ba zai sa ya kai ba. Zama lafiya ɗaya ne shine in yace Allah ba ɗaya bane, kai ma kace ba ɗaya bane, sai ku zauna lafiya, amma matukar ka yadda Allah ɗaya ne, ko da ku asukutu ridha kai bai da kai ba, shi yasa Allah yake walan tarda anka alyahudu walan nasara hatta tattabi'a millatakum, matukar ba hanyar su ka zo ka ji ba, kuna haduwa wajen bauta daya, to magana ita da kai bai taso ba, kawai sai dai ka rike Allah kuma ka yi gaskiya, Allah ya sabin ɗinka da gaskiyarka. Za ka Allah ya ce a ta'amuruna nasu bilbir, kuna yi wa mutane umarni da albir, kalmar albir a sauke sai a ce alheri da taqawa, duka albir ne, shi yasa Allah ya ce walakinnal birra man ittaqa, kuma idan kana so ka yi zaman mutum mai alheri mai ayyuka na kwarai, wasiya da manzon Allah ya mana ya ce shine ka yi riko da gaskiya, ko me kake ka yi gaskiya, kamar da hadisin Bukhari ya ce alaikum bisidiki fa inna sidika yahdi ila albirri wa inna albirra yahdi ila aljanna wa la yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra sidika hatta yukaba inda allahi siddiqan. Annabi ce ina horan ku da gaskiya, gaskiya tana iya kai ku zuwa ga albirru, shine nagarta aikin alheri, kuma nagarta na kai ku ga aljanna. Mutum ba zai gushe ba yana gaskiya, yana aiki da gaskiya, har a rubuta shi mutum mai tsananin gaskiya a wurin Allah subhanahu wa ta'ala. To da haka Allah yake kuna umurta da yin ayyuka na kwarai da takawa da abi Allah da ayi ikhlasi, duk ya shiga cikin albirru, dukkan abin da Qur'ani ya ce ayi, ko farilla ne ko sunna ko mustahabbi, hadisi ya karantar ayyat da cikin albirru. Watan zauna anfusakum, Allah yace kuna mantar da kawunanku, shine kun ce wane yayi, amma ku saboda mulkin duniya kun ce a'a, ku dai ku je ku bauta Allah, mu kan ba mu da ikon yin wannan. Shine watan zauna anfusakum, kuna manta kawunanku, babu asara da ta kai a duniya mutum ya manta da kansa,
ke sa Allah ya ja hankalin mu a ƙarshen suratul hashr da cewa wala takunu kallazina nasullaha fa ansakum anfusakum, wato manta kaifa a hausance shine a ce me sunan ka kace na manta, kai dan wani gari ne kace na manta, ko kuma ka ga danka na farko ka rika tunanin menene sunan sa, menene ma tunanin a ce sunan sa Abdullahi ko ki Abdullahi, to wannan shine manta kai a hausance dan ka fahimta da kyau. Wato mantuwa shine ka manta kai wane ne ma, menene sunan ka kamanta, dan wani gari ne kamanta, a ina kai karatu kamanta, wani sanadiya kike da shi kamanta, a ina aka aife ka kamanta, wace ce sunan iyalin ka, wallahi na manta, ƴaƴan ka nawa ne na manta, me sunan su duk na manta. To wannan shine fa misalan a hausance akwai cutar mantuwa da kai wannan, to shine Allah ya ce watan sauna an husa kuma har kuna mantawa da kawunanku, shine mantuwa ta kai iyaka da har mutum ya manta da kansa, kana gaya wani abin da yake yi mai kyau ne ya je yayi, amma kai ka ki saboda wani abu na duniya, wanda wannan abu na duniya din ko ba za ka dawoma a kansa ba. Shine Allah subhanahu wa ta'ala yace wa antum tatluna alkitaba alhali kuna karanta littafi, alkitaba anan ibnu abbas Allah ya gara maka da yaji shine at-taura, ga at-taura a hannunku, ga Deuteronomy 18 kuna karantawa, kun san annabin karshen zamanin zai zo, ya zo kuma kun yi aiki da abin da ya zo da shi, ku bi shi kun yarda, saboda me, saboda kada ku rasa mulkin duniya. Wannan kuma aya wa'azi ne zuwa ga malamai da kuma ƴan uwana almajirai, shine dukkan lokacin da mai karantarwa yake karantarwa ya kwatanta aiki da abin da yake karantarwa. Malami da liman ba mala'ika bane, liman yana kuskure, sheikh na kuskure, almuhaddith na kuskure, asar makalla na kuskure, amma wajibi ne mai da'awa ya takaita kurakuransa. Na farko kuma na wajibi ne mai da'awa ya zama dukkan abin da yake kaba'iri baya aikatawa, baya ƙarya, baya cin amana, baya zina, baya shan giya, baya luwaɗi, duk wani kaba'iri baya. Na biyu, dukkan abin da aka ce haramun ne, wajibi ne mai karantar da addini ya nisanci shi, malami ko almajiri. A matsayin su na mutane ba mala'iku ba, suna iya kuskure, akwai dan abin da kuskure ne faru ka yi ko yayi ko na yi, to amma kar mu fada ga haramun ko ka baki shi. Wannan shine ka'ida ta mai da'awa. To inda barna ta faru shine kuma mai da'awa gaba ɗaya abin da yake karantarwa ya saba wa aikinsa, to wannan kuma ya zama halaka. Jama'a na farko da ya dace su riƙa aiki da abin da suke karantarwa su ne wanda suka san abu. An tambayi na Aisha radiyallahu anha hadisin Bukhari, menene ɗabi'un annabi tsira da min sabata garin tace kana khuluqul qur'an, ɗabi'unsa shine alqur'ani, duk abin da qur'ani yace ayi ya aikata, wanda yace a bari yayi kokarin bari. To haka ake buƙatar almajirai musulmai masu karantarwa su zama mu rika kokarin koyi da qur'ani, muna tabbata umurnin qur'ani a cikin ayyukanmu, ba za mu zama kaman mala'iku ba, za mu yi kuskure, amma kada mu fada ga aikata haramun. Kada aji ana maganan cewa tuwon kuɗin sata aji sunan mai da'awa a ciki, kada aji ana maganan cin hanci aji mai da'awa a ciki mai karantar da addini, kada aji ana maganan cin amanan al'umma a samu arama da hannunsa a ciki, wannan kuma ɓarnata a uku. Wajibi ne da waɗannan ayyukan masu da'awa su zama model, abun koyi a cikin al'umma, masu dogaro da kansu, masu sana'a ne da neman halal, sun dogara ga kansu ya zama duk abin da suke cewa a aikata, to aikinsu yana kwatanta dacewa da abin da bakin suke faɗa. Wannan shine abin da Qur'ani yake mana wasiya. A lokacin da mai da'awa ya zama abin da ya karanta bai aiki da shi ba, idan ana masa azaba a wuta, hadisin Bukhari, annabi tsira da aminci sabbata gare shi yace ƴan wuta suna zuwa kallon azabar da ake yi mai ilimi idan bai aiki da iliminsa ba. Annabi yace innahu yu'ta birrajul fatantaliqu aqtabu batnihi fayaduru kama yaduru al-himar, annabi yace za a zo da ɗan wuta wanda yake da ilimi, wanda yayi wa'azi ko ya karantar ko yayi khutbar juma'a ko yake amsa fatawa ko yake karantar da qur'ani ko hadisi ko fiqh, sai a tsira hanjin cikinsa, annabi yace sai a rika daurawa a jikin wuta, ana daurewa sai ya rika birgima, inji manzon Allah, kamar yadda jaki yake birgima a cikin turbaya. Annabi yake sai ɗan wuta da suke cikin azaba sai su taho kallo, kai ka duk ko wutan lahira aka ce wanda ke wuta na kallo, ai al'amarin abin mamaki ne. To bare wutan lahira wacce take ta ninka ta duniya, nawa hadisi yace na wutan lahira, ƙar autar wutan lahira ta ninka mafi zafin wutan duniya sau 70. Wutar duniya wacce take kowace zafi da ake narka ta da dalma, to ƙar autar wutan lahira ta ninka wannan 70. ba kawai wuta da muke kurawa a gida da ice ba ko gas kuka, ana magana akan irin volcanic eruption din nan ne ba, wanda ke fitowa a dutse kana ga wuta tana fitowa ana aman wuta a nan take manzalma, to kar aukar wutar lafiya ta nika wannan sau saba din. Amma nan bai cin ana yi wa wanda ya karantar da al'umma bai aiki da karatunsa azaba. Annabi ya ce ɗan wuta ya ji tamiuna suna taruwa suna kallon azabar Allah subhanahu wa ta'ala yake wasa. Afala ta'qiluna, Allah ya ce ba za ku asuba, Allah ya ba ku ikon asuba.
Wasta'inu bis-sabri was-salah wa inna lajami'un illa 'alal khashi'in الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأن فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل
subhanahu wa ta'ala da haƙuri wassala da kuma yin sallah, wa innaha lalle ita sallah la kabiratun al'amari ne mai tsanani illa alal khashiina, sai ga mutane da suke da tsoron Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya gina akan ilimi a zukatansu, ni da ku Allah ya samu a ciki. Wannan aya tana umarni ne zuwa ga dukkan musulmai masu imani muminai, ba ta keɓanta ne akan banu Isra'ila ba, bal ma tana Qur'ani yanzu ya dawo da akalan magana zuwa gare mu ne mu musulmai. Allah subhanahu wataala ya ce wasta'inu, ku nemi taimakon Allah, shine talabul awl. Idan kana so Allah ya taimake ka, to ka riƙe ababe guda biyu. Na farko shine bisabr, da haƙuri. Na biyu wassala, da kuma yin sallah. Waɗannan ababe guda biyu suna da matuƙar muhimmanci wajen neman taimakon Allah subhanahu wataala akan dukkan alkhairi da kake nema. Menene haƙuri? Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahmatullahi alayhi da kitabisa na Madarikus Salihin da Sheikh Muhammad Salih al-Faymari mu lakin sharha na Riyadus Salihin sun ba mu ta'arifi, definition, bayanin menene ma'anar haƙuri. Saboda haƙuri a shari'a yakan saba da ma'anar haƙuri a wajen Bahaushe. Wani lokaci kishiyar haƙuri ne sai Bahaushe ce ayi haƙuri, kuma bayan wannan abin da yace ayi haƙuri kishiyar haƙurin ne. To shi yasa ma'anar haƙuri a musulunci daban da ma'anar haƙuri wani lokaci a wurin malam Bahaushe. So dole mu fahimci me musulunci yake nufi da haƙuri, ba mu yi aiki da harshen da muke magana da shi na Hausa mu rika fassara haƙuri yadda malam Bahaushe ya kalli kalmar haƙuri ba. Kalmar haƙuri a musulunci shine habasun nafs ala thalathati umuri, shine ka tarbiyyantar da kanka akan wasu manya-manyan ayyuka guda uku. Na farko shine habasun nafs ala ta'atillahi azza wa jal, li'anna ta'atahu thaqila 'ala an-nafs wal badan. Mu haƙurtar da kanmu, mu tarbiyyantar da kanmu akan yi wa Allah subhanahu wa ta'ala biyayya,
saboda yi masa biyayya na da tsanani wani lokaci akan rai da gangan jiki, daga kayi yunkurin zaka bautawa Allah sai ka ji shedan ya kashe maka jiki. To ka ci gaba da bin Allah da masa biyayya, wannan shine ka samu bangaren hakuri ne a cikin guda uku, kaman tashi kai sallah, kaman bada zakka, kaman ciyarwa fi sabilillahi, kaman yin aikin haji. Duk waɗannan ayyuka ne da Allah ya wajabta mana mu rika yin su, amma idan rai zai yi shedan baya barin mutum yayi sai ya karbi shedan tukunna. A duk lokacin da zaka tashi ka bauta Allah, ko baccin rana kake a lokacin, in dai Allah ya taimake ka ka ji karin sallah, takin da zaka miƙe baccin ya fi kowanne daɗi a rayuwa, a daidai lokacin da zaka so ka yanke ya fi daɗi. Amma lokacin da lokacin muhtarin sallah ya fita, idan zaka farka tashin ya fi komai sauki. Me yasa da yake da wahala? Saboda lokacin shedan ya danne ka. Yanzu me yasa yake da sauki? Saboda shedan ya rabu da kai, ya san ya gama da kai a wannan lokacin, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu. To shi yasa din Allah yana da wahala. Sai na biyu, habasun nafs an maharimillah, dole ka tarbiyyantar da kanka wajen nisantar sabon Allah. Dukkan abin da Allah ya haramtar a bisa ga ɗabi'ar halittar zuciyar ɗan adam yadda take bisa ga tarbiyyar shedan ya fi daɗi. Shi yasa matar da ke layi na zina ta fi matar da ke gidan mutum daraja a wurinsa. Amma wanda ya san matarsa ta fi daraja shi ne mai imani da Allah. Wani zai je yana biyan kuɗi yana zina, idan sayarwa za a yi, matarsa da ke gida za ta sayi wannan karuwar sau goma, amma ta gidan tun da halal ne ba ta burge shi, ta layi kuma tana burge shi. Saboda haka ɗabi'ar ɗan adam take haramun ke burgewa. So dole ka yi haƙuri wajen nisan da abin da Allah ya haramta. Kuɗi na haramun ya zo gaba gare ka, sai ka yi haƙuri ka ɗauke kai, saboda in ka cuta ne sai ka ɗauke kanka. Matar haramun sai ka ɗauke kanka, giya haramun ne sai ka rabu da shi, duk abin da Allah ya haramta sai ka nisanta. Wannan shi ne haƙuri na biyu. Sai haƙuri na uku shine as-sabr aw habasun nafs ala aqdarillah, yin haƙuri akan abin da Allah ya kaddara mai daɗi kuma radi daga wurin Allah ne. Ba zai yi kawai dan kayi aure, motar ka tayi hatsari, amma gobara sai ka ce matar mai farar kafa ne, sai ka ce ka sallame ta, wannan matar mai farar kafa ne, ko kuma zaka je wajen wani mai duba ya duba maka, in yana duba ya duba wa kanka mana, sai ya tsaya yana duba maka ka bashi kuɗi. So kula ga wannan kaddara, mu karban kaddara musamman mai tsanani sai mai haƙuri yake iya yin ta. Nisantar sabon Allah sai mai haƙuri ke iya nisanta. Zaka ma'anar haƙuri na farko shine abin Allah, duk abin da Allah ya ce ayi muri. In zaka yi zakka karshen shekara sai kaga sai ka daure, idan ka buga a calculator ka duba sai kaga 140 kai kudin fa da yawa, sai ka ji wani haka gaban kai, hada dole ayi haka Allah ya ce, dan shi baka kudin. In ka yi zakka gobe sai fa da kudin gaba ɗaya zai iya yi. Haƙuri wajen sabon Allah yana da wahala, musamman sabon Allah da ake neman ka da shi. Yau muna cikin zamanin da nisantar sabon Allah ta kowanne wahala. Da me sabon Allah ke nema? Amma yanzu idan za ka tsaya a bakin hanya a nan Abuja, kana tsaye mata ke zuwa take gayyatar ka zo kai sabon Allah da nisa. In kana ɗaki, har ɗaki ake binka ana knocking a hotel, ko kana buƙatar sabon Allah, wannan sai mai imani ya kauce. Amma wani sai ya saba wa Allah tukunne yake iya gane fa, ashe ya fara cikin kazanta. Kisa nisantar sabon Allah yana da wahala. Wannan abu da ke bayyana maka Shaykhul Islam rahimahullah ya duba jarrabawan da Allah ya yi wa Annabi Yusuf da yawa. Mu duba, an jefa shi a rijiya, an ce ya halaka, an ce kura ta cinye shi, an sai da shi ya zauna a matsayin bawa, ya yi bauta Annabin Allah. Ya za bayan nan ya je gidan sarki ya zauna, matar sarki ta nemi shi da zina, ya ƙi yin zinan ta masharri akan ya nemi zina da ita, aka kai shi gidan yari aka kulle shi a prison ya yi rayuwa. Duk jarrabawa ne bayan jarrabawa. Da ya tara waɗannan, Shaykhul Islam rahimahullah ya ce wata jarraba ta fi girma da faɗawa rijiya, da zaman gidan yari, da neman zina. Wata jarrabawa ta fi girma wanda Annabi Yusuf ya ce, wata da fi girma din shi ne matar sarki ta nemi da sabon Allah bai yi ba, ita ta fi kowace girma. Me dalili? Ya ce ai wanda ya faɗa rijiya, ai kaddara ta riga ta faru, ba ka da zaɓi. Wanda aka kai gidan yari, ai ya riga ya faru. Amma zinan nan kuma yana da ikon ya yi sai ya ƙi, kuma akan yaƙi ne da gidan yari. Ya ce to duk jarraba wanda take kana da zaɓin ka yi ko ka bari, sai ka daure ba ka yi ba. Ya ce ya fi kowace girman jarrabawa, saboda faɗawa ne ai babu zaɓi. Cewa ka je gidan yari ba ka da zaɓi ba abu ne, aka baka zaɓi kace bari zaɓi kaza ba. Amma zaɓin zina kuma fa yana da iko. Ya ce rabbi sijilu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi, ya ce na je gidan maza, gidan yari da zauna ya fi alheri da saba wa Allah subhanahu wa ta'ala. Inda matasan yanzu ne ana faɗa ba zai yi mai magana, shi ainihin darurat tubiful mahzurat, shi zai sabon Allah kuma ya fata baki, ai darura ne, in bai ba za a mun sha ba. Babu dalili ba ne, matashi yake, amma ya ce gare je gidan yari. shi yasa a nemi mutum da sabon Allah ya daure bai yi ba yana daukaka darajarsa auren Allah subhanahu wataala. Ka duba hadisin Bukhari da Muslim, sab'atun yadhilluhum Allah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh, yace wa rajulun da al kumra'atun zatu mansabin wa jamalin fa qala inni akhafu Allah rabbal alamin, mutumin da mace mai kyau da daraja ta kira shi ga zine shi ne ina tsoron Allah ba zan yi ba, mutum da za su yi cin jarabawa wannan. Wannan fa shine haƙuri na biyu. Sai na uku akan kaddara, duk abin da ya faru gare mu ce daga Allah ne, lai yusibana illa ma kataballahu lana, babu abin da zai faru gare mu sai abin da Allah ya kaddara mana, ba mutumin da isa duniya ya kara maka minti ne babu wanda zai rage maka, ajalin ka Allah ne ya rubuta, bai ba wa dan adam ba shi yake da control akai, ba mutumin da zai maka baraza da kishi kashe kai baka tsoro saboda Allah subhanahu wataala ke rike da ranka, ba mutumin da isa maka barazana mu ne masu ne za mu talautar da kai, Allah ke azurtawa ke talautarwa, duk waɗannan ababe Allah bai ba wa dan adam ba, abin da kake bukata ka bore rayuwar duniya ko ka shiga aljanna duka suna hannun Allah shi yake bayarwa. So da ka dan adam da kita ba zai baka ba shi ma Allah yake bashi, kwantar da hankalinka ne ma a wurin da aka bashi, kike da hankalinka ya kwanta. Wannan duka hakuri ne akan kaddara, shi yasa Allah yake ku nemi taimako na da hakuri, wadannan duka guda uku, ku nemi taimako na wajen bin umurni na kenan, ku nemi taimako na wajen nisantan saba mun, ku nemi taimako na wajen duk abin da ya faru gare ku a na rayuwa mai dadi ko mara dadi ku ce daga Allah subhanahu wataala ne. Masu hakuri Qur'ani yace innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisabin, mai hakuri ne Allah yake ba shi lada a lahira ko kirgawa ba a yi, ana kirga ladan sallah, ana kirga ladan kaza da kaza, amma mai hakuri Allah yake ladan sa ba ma kirgawa. Kuma masu hakuri ne fa aka musu salati, Allah yake wa bashiris sabirin alladina idza asabatuhum musiba qalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun, sai yake ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahama wa ulaika humul muhtaduna. Dan adam ba annabi ba, Sheikh Munajjid yace babu inda Allah ya yi dan adam da daraja kamar wannan aya, sune masu hakuri, yace ulaika alaihim salawatun, kai ka da salati, wadannan salati Allah yake musu salatun wa rahama, ulaika alaihim salawatun min rabbihim, kuma daga wurin Allah fa, salatin ba dan adam ba, Allah ne yake salatin, wa rahama kuma Allah yace zai musu rahama. Na uku kuma yace wa ulaika humul muhtaduna, sune shiryayyu. Ina ka taba jin dan adam ba annabi ba an masa wannan daraja a ce Allah yana masa salati, saboda ne sai ce wa bashirir sabirin, sune masu hakuri. Shi yasa idan muna neman Allah ya taimake mu akan duk alheri da muke yi, to mu rike wannan hakuri uku, mu yi tabin Allah da dadi babu dadi. Na biyu mu nisanci sabon Allah duk yadda yake burge jama'a kada ya burge mu. Na uku mu zama masu hakuri, duk abin da Allah ya kaddara mana a rayuwa na jinya ko talauci ko kuncin rayuwa ko rashin aikin yi, mu riƙe Allah kar jarraba ta samu, bar Allah mu koma zuwa ga tsafi ko bokanci, ko mu riƙe filin akwai ɗan ƙadan da zai mana wani ba Allah ba, mu riƙe Allah, shi ne as-sabr, hakuri kenan. Sai ku riƙe hakuri na biyu, ce was-sala, da kuma yin sallah. Yin sallah ma na daga cikin abin da ke jawo mutane alheri a wurin Allah subhanahu wa ta'ala. Shi yasa hadisi a cikin Musnad na Imam Ahmad rahimahullah, manzon Allah idan abu ya dame shi, idza hazabahu amrun fazi'a ila as-sala, daga wani abu ya dame shi sai ya alwala ya sallar nafila. Shi yasa na da muhimmanci in kana cikin damuwa ka rike sallah, kuma ka dage da yin sallar nafila. In confusion ya maka yawa, tension yayi yawa, sai kai alwala, sai ka je kai nafila raka'a biyu, kai addu'a ka gode wa Allah akan ni'imomin da ya maka, kai addu'a ka roƙe shi baka mafita. Yin sallah akwai alkhairi da yawa a ciki, kuma Allah ya ce mu nemi taimako da yin sallah, don a lokacin sallah malamai suka ce akwai sanya goshi a ƙasa. Idan kai sujada babu lokacin da kake da kusanci da Allah kamar lokacin. Shi yasa al-musalli yunadi rabba, kana sallah kana gana da Allah, kuma aqrabu ma yakunu al-abdu ila rabbihi wa huwa sajid, kamar yadda hadisin Bukhari ya kawo. Kana sa goshi a ƙasa, to yanzu tsakaninka da Allah babu shamaki, kai ce kake isar da sako zuwa ga Allah, ba sai mala'iku sun tsaya rubuta sun mika ba, Allah subhanahu wataala kai tsaye yake karban addu'o'inka lokacin da ka sa goshin ka a ƙasa. Sai za ka ce ku riƙe sallah, ku riƙe sa goshi a ƙasa kuna addu'a, kuma hadisi ya ce in kuna addu'a a sujada fa qamlu an yusajaba lakum, ka riƙa gamsar da kanka abin da ka roƙa Allah ya baka, kar ka riƙa kokarin ko an karba ko ba a karba ba. Na daga cikin fa'idar sallah, tana taimaka mana wajen hakuri da kuma taimakon mu akan zama na kwarai. Shi yasa Allah ya kira cewa inna salata tanha anil fashai wal munkar wa dhikrullahi akbar, ita sallah tana hana alfasha da munkari. Da wannan Sheikh Uthaymeen rahimahullah ya ce mu riƙa yin as-salah bil qalbi la as-salah bil jawari, shine mu riƙa sallah da zuciyar mu ba sallah da gangan jiki ba. Yau mafiya yawa da gangan jiki ake sallah, yana sallan zai hamma, zai duba agogonsa, zai gyara aljihunsa, duk wannan yana yi, zai yi waiwayi ya ga me ke motsi, saboda da gangan jiki muke yi. amma waɗanda suke sallah da zuciya gangan jikin ma suna manta ina yake gangan jikin su sai su manta yana wani wuri ne gangan jikin nasu gaba daya Urwa rahmatullahi alayhi tabi'i ne yayi ciwon kakkare yana sallah akai a yanke ya tsattake yake yadda ciwo yayi ta zani aka tambaye matarsa in ta amince idan yana bacci za a zo a yanke ya tsattake in ba a yanke ya tsattake ba zai wahala ya samu sauki sai tace in yana bacci ba zai kai kiyasa sabai sani ba yaushe za a yanke ya tsattake sabai sani ba tace sai din yana sallah in ya tsaya yana sallah tace ina da yakin za a zo a yanke ya tsattake san an yanke ta ba saboda zuciyarsa na wurin Allah kuma haka akai ya rasa ya tsaya a cikin sallah bai san ayayin ki ya rasa ta ba sai bayan ya idan da sallah sai ce a me ya faru da hannunsa amma yana sallah bai san ya faru ba to kaddare yanzu ba wai yake yada ba kadangare kawai kana sallah ya shiga wannan da kori garka ka'ida idan kana sallah da zuciyarka sai ka'idar sai ka gane ashe akwai kadangare shine sallah da zuciya to mu yanzu sallar da gangan jiki muke ba da zuciya ba shi yasa za a ga sallar ba ta hana alfasha saboda alfasha shine zina da dukkan kaba'iri wal munkar kuma shine shirka so yi riko da sallah ta hakika Ibnu Usaymin rahimahullahu ta'ala yace in kai riko da sallah na hakika yana takaita mutum sabon Allah subhanahu wata'ala duk wani abin da shaitan ke sa ya burge ka sai daina saboda me saboda kai riko da sallah na hakika shi yasa Allah yace mu rika neman taimakon sa mu zama masu hakuri guda uku nan na biyu da kuma yin sallah da yin addu'a lokacin da muke sallah da sai Allah yace wa inna halalle ita la kabiratun tana da tsanani yin sallole guda biyar illa ala khashiina sai ga mutane masu khushu'i da suke jin tsoron Allah da ilimi wani yanzu ba zai yin sallole guda biyar ba zai iya zama a gindin talabijin ya kalli BBC World Hour biyar ko hamma biyu ba amma daga ya fara ta ne kama zai fara hamma Allahu akbar wa ta'ala ya rubuta da baki daga ya fara to annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa daga liman yayi wai sallar azhar idan aka yi minti 10 wanda yake yana bambami sallar azhar minti 10 kamar muna kiyamul layli ba haka mutane suke ba Huzaifa yake cewa kanat salatu dhuhr tuqam fa yadhhabu dhahibi ila al-baqi wa yaqdi hajatahu wa yarji ila ahlihi wa yatawadda wa yudrika an-nabi fi rak'atil ula mimma yusiru yace Huzaifa yace ana sai da sallar azhar muna garin Madina sai mu je bayan magabatan baki wanda yanzu ya mutun gari sai mutun ya je ya tsuguna saboda ba su da banɗaki da gidajen su in ya biya bukata sai ya zo gida sai ya alwala ya santi ya alwala sai ya zo ya samu annabi raka farko bai ruku'i ba to duk yanzu ba mu da wannan hakurin komai na duniya za mu je mitin daga isha zuwa asuba amma sallah minti 15 sai kaga an fara samun yan kwamiti yayi liman ke tsawai ta mana sallah ne minti 15 ba aka yi sallar nan ba me ke faruwa ne to sai kaga ana ta shiga cikin matsala ganawa fa kake da Allah akwai time da ya dace ka samu peace of mind da ya wuce wannan babu shi amma ba mu da wannan hakurin na'am
alladhina yamnuna annahum
الذين سووا المؤمنين da aka ce su rika neman taimakon Allah a cikin dukkan al'amarin duniyar su ko lahirar su da sallah da hakuri Allah yace su ne yazununa wanda suke da yaqinin annahum lallisu mulaqu rabbihim za su gamu da mahallicin su Allah subhanahu wata'ala wa annahum kuma lallisu ilayhi zuwa gare shi rajiuna suke komawa alladhina sune wadanda yazununa kalmar zannu asali a wajen bahaushe sai ce zato amma a qur'ani zato kalmar zannu na zuwa da ma'anan yaqini kuma ibn abbas yace anan az-zannu ay al-yaqini ne ay alladhina tayakkalu wanda suke da yaqini na hakika cewa za su gamu da Allah subhanahu wata'ala kada ka ce wanda suke da fan gamuwa da Allah they are certain akan za su gamu da Allah subhanahu wata'ala a wurare da dama qur'ani yake da kalmar az-zannu yana nufin al-yaqin babu dai tsaran maka ba mu koda misalai guda biyu a qur'ani na farko cikin suratul tauba وعلى الثلاثة الذين خلفوا
وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله ثم تاب عليهم
قد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين تبعوه في ساعة الأسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الصلاحة الذين خلقوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض متعلقوا كما أن الله يجب يا مصبايا أكن سنكزوا يا جنتبوك أفيك أبر مالك دمرار رحمة إلهي أكنا har Allah yace kasa ta musu kunci wa zannu annahum la malja'a min Allah illa ilayhi wa zannu ay wa tayakkadu ne suka samu yaqinin fa babu mafita babu matsira daga wurin Allah sai zuwa gare shi to kaga anan azannu ay al yaqin ne sai cikin suratul kafir Allah yace wa ra'al mujrimuna an-nara fa zannu annahum
wa anzujimuna
kafirai za a kawo su bakin wuta su ganta a ce a duniya kun ce wuta ƙarya ne to yanzu wannan ma ƙarya ne alaysa hadha bil haqq wannan ma ba gaskiya bane shine Allah ya ce idan suka gani fa zannu annahum waqi'u wa ayu wa tayaqqanu sai suka samu yaqinin dole yanzu sai an shiga ciki so wannan azzannu shine al yaqin so anan Allah ya yi boga masu imani ni da ku Allah ya samu a ciki alladhina sune wadanda yazunnuna suke da yaqinin annahum mulaqu rabbihim za su gamu da Allah jama'a yana cin abin da muka rasa a yau shine yaqini muna musulunci amma ba kowa yake da yaqinin duk abin da ya karanta haka bane wannan shi yasa musuluncin wani baya baka ta'awa babban abin da yake miki sabbai shine yaqini duk abin da suka karanta a Qur'ani ko hadisi sun san haka ne manzo Allah fa yaqi ake wani sahabi yana cike da dibino a hannunsa hadisin Bukhari sai ya ce ya Rasulullah ma za ta kula in zahabtu wa qataltu hatta qutiltu yanzu annabi idan naje can ana yaqin naje nace miki musulunci har na mutu midanye annabi ce kana aljanna bai ga mutum dibinon ba sai ya watsar yadda durin yakin kuma ya shahada annabi ce na ganshi aljanna wanda shine yaqini abin da yake karanci kenan a yau a wurin aka ga ya masa amma zuciyarsa ta yarda so dole idan kana so ka daddane dadin musulunci sai da yaqini duk abin da Allah ya faɗa ka yadda da shi fiye da yadda kaga masallacin annabi saboda imaninka da Allah ka san yaqini ya tafi da masallacin so da haka imaninka da Allah shi yasa yaqini mataki uku ne akwai ilmul yaqin akwai ainul yaqin akwai haqqul yaqin to haqqul yaqin shine kodoluwar yaqin wanda ba ka da kokonto akan duk maganar Allah subhanahu wataala duk abin da kai yin halitta ya fada ka san gaskiya ne shine alladina yazunnuna idan kana son jin dadin musulunci to ka rika roƙon Allah yaqini kaga ka samu yaqini na hakika za ka ga abin mamaki ya zama duk abin da Allah ya fada ko na sakan da ya kokonto baya zuwa kusa da shi duk abin da yayyen halitta ya fada ko na sakan daya ko kwanto bai zuwa kusa da shi to zaka ji dandanon dadin musulunci shine ta'amul iman zaka rika jin imanin ka yafi zuma zaki amma in dai da kokonto to duk umurnin Allah sai zaka shiga ga kokonto to kuma karma ne kaza kuma ba kaza ba duk abin da Allah ya fada haka ne babu dai da zai warware ai ko a yanzu da ce jama'a zai baya magana din dai yake in ka je rima aure yace da baka duk inda aka je ba zai fasa ba to bari Allah subhanahu wataala da ya halicce kai halicce ta halicce da jama'a su to haka su da haka alladina yazunnuna suna da yaqini annahum lalle su mulaqu rabbihim za su gamu da Allah mu dage mu nemi yaqini mu rika roƙon Allah ya kara mana yaqini mu gaskatar da kanmu cewa Allah baya warware alƙawarin sa wa annahum kuma lalle su masu imani ilaihi zuwa ga Allah raji'u da suke komawa ilaihi yarji'u al-amru kullu dukkan al'amari zuwa ga Allah subhanahu wataala yake komawa don haka mu dage mu samu yaqini Allah subhanahu wataala ya mana baiwa da hakuri a rayuwa ya mana baiwa da riko da sallah musamman wajen neman taimakon Allah subhanahu wataala ya kuma ba mu yaqini a cikin imanin mu ya ba mu ikon aiki da abubuwa da muke karantawa ya samu a cikin bayin da maganganun su ke dacewa da ayyukan su سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله تعالى أعلم هذا هو ما يدين بالله التوفيق